الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدينة. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna ƙara jinjina yabonmu da godiya da Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a wannan yammaci, ba don komai ba sai domin taya murna ta arziki na auratayya da Allah ya azurta ɗaliban wannan makarantar samun markazin wa'azi islami da shi wanda ɗazu da la'asar mala ya gabatar da takarda ga 'yan uwa mata. Ga shi kuma yanzu Allah ya kawo mu mun haɗu a wannan lokaci. Wayannan 'yan uwa suna da adadi masu yawa, daga cikinsu akwai wato Malam Nura Lawal, a cikinsu akwai Malam Ismail Ibrahim, sannan kuma akwai Malam Abdul Wadud, sannan akwai Malam Muhammad Muhammad Bello da kuma sauran 'yan uwa dai baki ɗaya. Kamar yadda tsarin yake, kamar da muke gani, Malam Muhammad Sokoto shi ne zai zama shugaban wannan zama, wanda zai gabatar da jawabin budewa da izinin Allah ta'ala. Bayansa sai kuma Malam Umar Sheikh ya zamanto zai gabatar da wannan muhabara. Bayan ya gabatar cikin minti 40 insha Allah ta'ala, Malam Muhammad Zubair Nura Tambo zai gabatar mana da faliki akan wannan muhabara ta. Muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya musu jagora a cikin gudanar da daidai. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لا يسوي ثمن رايوم يبام لاهيا يقوم بام يكون حالر سوور ونمسلاتي domin gabatar da muhadara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mashi wannan bawan Allah da zai gabatar da wannan muhadara, Allah shi masa mawafaka da daidai, Allah ya ƙarfafi gwiwarsa ya taimake shi, sannan mu kuma Allah shi ba mu ikon saurarawa, sauraro na fahimta, kuma ya ba mu ikon amfani aiki da abin da muka saurara. Kamar yadda aka ce, malami ne gabatar da aliga an ji cewa malam zai gabatar da muhadara, Malam Nura kuma zai gabatar da aliki cikin wannan muhadara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala game da shi wannan zama namu, muna fata Allah ya sanya masa albarka. Sannan kuma muna gabatar da addu'o'inmu idan gane da matsalolin da ke damun mu a wannan kasamu da sauran sassan duniya. Musulmi suna cikin halin damuwa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana mafita da mu da su baki ɗaya. Muna fata Allah ya zaunar da mu lafiya, ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu da dukkan fitinu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Kemala mutum na hudu ya kira su. Inna alhamdulillahi ta'ala na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة متاحت وادكو أن يمشي لرانا الجمعة لرانا أثمر. Yau 20 ne ga watan Rabi'ul Tsani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440, daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2018. annan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Sheikh Talha As-Salafi bisa munasabar auren wasu daga cikin yan uwa dalibai aka ga dacewar mu ce wani abu wanda wannan alhamdulillah ya nuna ci gaba da kuma yin abubuwan da suke dace a lokacin da suke sharholiya da fuskata Allah a lokacin da Allah ya musu ni'ima sai a zabi a yi wani abu wanda ya dace da shari'a a matsayin godiya alama ce ta yin abin da ya dace da haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu auren su albarka kuma Allah ya rufe su ya ba waɗanda ba su da auren su ma Allah ya ba su mata na gari kuma da zuriya ta gari abinda zan magana a kan sa aice ne ababi ne na nasiha don tunatarwa ne a matsayin haƙƙi na dan uwa musulmi ga dan uwansa musulmi duk abinda zan faɗa ba zai zamto wani abu ne ba ko wani abu sabo ba da wannan ya sa zan yi magana na takatsakiya ba zan tsawaita ba kamar yadda kuma ba za mu yi saurin da za a kasa fahimtar abinda ya haɗa mu ba babban manufar da shi ne tunasar da juna akan abin da yake Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi fata na shi ne Allah ta'ala ya ba mu faɗin abin da yake so kuma ya zamto daidai kuma Allah ta'ala ya sa ƙarshen wannan zama a ce da mu ku tashi an gafarta muku amma da munanan ayyukanku sun koma kyawawa ƴar karamar matashiyar da na sama wannan zama tamu shi ne zamto matakai shida na cin nasara matakai shida na cin nasara na ambaci shida saboda matakan cin nasara suna da yawa amma dai ina da kusan ƙarfin zato akan cewa waɗannan guda shida sun haɗaiɗe kusan duk wasu matakai da za a iya hararowa sannan kuma batun nasara abu ne da kowa yake neman sa a duniya sawa'u musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba a wasu lokutan to nasarar nan a duniya da nasara a lahira sai dai shi musulmi a kowace yaushe babban burinsa shine samun yardan Allah babban burin duk wani musulmi da ya san ciwon kansa shine je gaban Allah ya ji ana cewa da shi inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'ikum mashkura sannan dai wannan shine sakamakon ayyukan da kuka gabatar sannan kuma ayyukan ku sun zanto karɓaɓɓu don godiya ranar alkiyama hanyoyi ne za mu bi mu shiga cikin irin waɗannan yadda za mu rayu a duniya rayuwa mai kyau an ce mai kyau shi ne rayuwar da Allah yake so saboda ba mutum ya zamto bin da matsala ta duniya shi ne wai yana rayuwa mai kyau ba a irin kamar yadda ke a fassarar talimu ba haka ba ne a shari'ar musulunci zai yi wa mutum ya rayu a duniya wani irin rayuwar da kila ba haka ransa ka so ba amma kuma insha Allahu ta'ala haɗuwarsa da Allah zai farin ciki da bai taɓa irinsa ba kuma rashin jin daɗi a cikin rayuwa kowa ma yana yi musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala yana cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun in kun kasance kuna jin raɗaɗi in ta kama ga jihadi ne in kun an harbe ku ji zafi su ma in kun harbe suna jin zafi sai in ma rashin lafiya ne shi man ya ji zafin rashin lafiya fasto ma ya ciwo ba daɗi yake ji ba haka nan kowa yake ji amma inda babban nasara yake shine tarjuna min Allahi ma la yarjun kuna fatan samun wani abu a wurin Allah wanda su ba su fatan samun shi da wannan shine zai bude kofa zuwa ga kai ne matashi na farko wanda nake so in yi magana a kai wato mataki na farko da ke taimakon kowane mutum ya ci nasara mace ce ko namiji a rayuwa shine riko da tauhidi da nisantar shirka ba yanda za a yi mutum ya ji nasara a duniya ko a lahira halin yana hada Allah da wani dan adam zai sauko da tunanin shi kasa na dan adam fuka dan ya fahimci zafin shirka da ya gane lallai in aka yi ma Allah shirka ba za a zauna lafiya ba ka dubi duk wani abu da kake tsananin kauna sai aka ce wani ya tarayya da kai ya kake ji mu dauki misali yanzu muna kakan siyasa ne ashe ba ku ganin masu kujeru sun kankane sai sun zauna a kujerunsu ashe ba ka ganin suna fito na fito da duk wanda zai sanadiyar salwantar wannan kujerar tasu muna ganin haka walillahi almasalul a'la Allah wannan kin sarki shine wanda sarkake ke ga haka domin shi ya samar da mutum da shi hal ata ala alinsani hilun min aljahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna alinsana min nutfatin amshajin نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ada ba mu da samar da mu ya samu masu ji ni mana ni'ima har da wanda ba mu sani ba yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tsaye akan ku diddige ni'imomin da Allah ya muku wallahi ba za ku iya kirge su ba kawuri yace in za ku dauki dubbishiyoyi kuma ku alƙalima dirri wanda kuke gani a banka ta zama tawada ba za ku iya iyakar kalmomin Allah ba wadanda ya yi su to a cikin haka ne me kake tsammani wanda ya duk wannan abu sai a zo a ce to bai kuma dace ba ba za a yi shi ba wani abu za a yi daban sai ka san ba a so a zauna lafiya ba shi yasa Allah ta'ala da ya fusata sai ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sannan dai tabbas Allah mutum sarki baya gafarta ma duk wani wanda ya tarayya da shi tarayya da Allah madaukakin sarki ke shiga ta kokoki daban-daban mafi girmansu a yi shirka da shi a rububiyya a ɗauki wani abu abin da ya shafi halitta samar da ita juya ta kashe ta da raya ta da azurta ta da ba ta lafiya wani yanzu shi ma zai iya yin wannan ko mutum ya shiga wani yanayi ya gurfana ya je wurin wasu da nufin ki masa wani abu a wannan babi irin abin da Allah kaɗai yake yi har ka iya jin mutum yana cewa shi suna kishewa suna rayawa wallahi a gabana ni wani ya faɗi wannan ce malam mu fa mun hau kujeran nan ji muke muke kashewa muke rayawa muke badawa muke hanawa kun kaji mutun na wannan maganan ba rana ɗaya ya fara wasu matakai ne shi ɗaya dinga mai zagon kasa har ya kai yanzu kai da kake ganin girman abin da ya faɗi in mutun da yi a hankali ba sai ya shiga cikin da sani to duk wanda ke so ya zauna lafiya a duniya da lafiya cikakken magana ne san shirka domin na daga cikin hikiman da aka kuka ga Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad ne ya haifa ba ba haife shi ba kuma da bai da wata alaka da dan adam sun banda ta da'a da biyayya kamar yadda sayyidina Umar ya ga ma Sa'd bin Abi Waqqas yace ka sani ya kai Sa'd wanda zai tafi yakin Qadisiyya yace Allah fa bai da alaka da kowa sai ta hanyar biyayya kun kai masa da'a zai da darajar ta kun ka saba mishi ko bai san salayya ba kuma za ku ga gaskiyar wannan a cikin Alkur'ani duba annabi Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala ya ce shi ya faɗi matsayin annabi Ibrahim ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim bala ɗayinsa amma ƙarshe ne ya faru game da mahaifinsa ka duba kusanci ka duba annabi Nuhu alayhi salam ɗan cikinsa manzo na farko fa a bankasa cikin ulul azmi minar rusul ba a cikin manzannin ma ɗan sama amma da dan saye ma Allah shi ka sai shi ku innahu laysa min ahli innahu amal ghayr salih har ma Allah ya mai wa'azi yace inni a'iduka an takuna min al-jahili annabi banzo jakada an girman Allah idan har annabi zai kwanta a shin fida din da mata Allah ya ce a ƙarshe za a ce da matan nan wakila dukulan nar ma'a dakhilin annabi lutu da annabi no za a ce da matan su ku shiga wuta kuna kaskanta turana al-qiyama me kake tsammani kai da baka san sunanin fashin zamanin wahayi ba kuma yau mutun ya hada Allah da wani a zauna lafiya to mataki na farko idan dan adam yana so ya zauna lafiya ku jama'a wallahi mun yi shirka mutai akan tauhidi da da'i ko babu da'i da yanda kake so ko ba da yanda kake so ba ka tsaya dan inda Allah yake so in ka kalli Qur'ani ma kamar yana nuna maka duniyar nan dama za ka samu rashin jin dadi a cikin ta amma akwai rashin jin dadin da shine mabudin aljanna kuma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa haka Allah ya faɗa duk wanda ya tuna ran da zai tsaya a cire baki da karin ayyukansa har wanda ya tsaya murƙushe abin da ransa ke so yayi wanda Allah yake so maraba lalle aljanna ita ce matattaransa kaga ashe a wannan bajin abu na farko shine mutum musulmi yana so ya ci nasara to gaskiya duk abin da za a je ko za ka samu ko za ka tsaka kalala ta tauhidin ka kada a yi wannan saboda yin haka yana da hatsari matukan gaske yana daga cikin mutum ya shiga cikin jarabawa ya manta halin da yake ciki na tauhidi sai ka ga mutum ya fada ma wasu abubuwa na shirka na bin bokaye da sauransu ina maimaita wannan saboda akwai abin ban mamaki da ban tsoro a rayuwar da yawa daga cikinmu za ka samu mutum ɗan kasuwa ne a cikinmu wani ma yana sallah a sahun gaba wani dan siyasa ne, wani ma'aikacin gwamnati ne, wani jami'in tsaro ne, a kan gaba zai tsalla, amma wallahi yana da wani boka da shi ke haramta mai shi ke halasta ne shi. Wallahi abin da za a faɗa zai tsalla, amma duk abin da ya shafi rayuwar shi akwai wanda siyasa ya masa duba ko ya yi mai wani kulumboto ya bashi, sannan zai yi abin da zai. A daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda zai taka da kafan shi je wurin wani dan duba a share a tsaya mishi a ce kar kai abin nan yanzu a jinke ka ga wani abu nan ana gani ga kaza ko ai wani kulumboto a ba mutum, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sani ta butulcewa abin da aka fitar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mataki na farko ya kuma uwa musulmi. Idan muna so mu ci nasara cikin magana sai mun tsantsanta tauhidi a cikin tauhidin rububiyya, kaita Allah da duk abin da ya shafi halitta da juya al'amuran halitta. Haka nan mu tsantsanta tauhidin mu gare shi a cikin tauhidin uluhiyya. Duk abin da ke na bauta ne Allah ta yi ake mashi. Kuma a tsaye a kan haka. Hakanan sunayensa da sifofinsa waɗanda wannan babi ne duka masu faɗi. Abu na biyu, daga cikin abubuwan da za su taimaka ma mutum ya ci nasara a ban ƙasa ya kuma uwa musulmi akwai yawaita na filfili. Yawaita na filfili. Wannan ana magana bayan mutum ya tsayu a kan wajibai kenan. An ce wajibai duk wani abu da yake kuma mutum yana samun lada in ya bar shi kuma Allah yana ya cancanta Allah ya masa hukuma ya tsabtace shi. Kajan an ɗauki wannan zai zamto cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa bawa bai taɓa gucewa yana nafilfili ba bayan tsaye da wajibansa face sai Allah ya so shi. Da Allah ya so shi yakan zamto jinsa da yake ji da shi, ganinsa da yake gani da shi, da hannun shi da yake gamta da shi. Ya ce kuma wallahi in ya tabbata ni sai na ba shi abin da ya roƙe ni. Kaga ashe wannan ba ƙaramin cin nasara ba ce. Idan har mutum zai roƙi Allah, Allah ya amsa mai addu'arsa, an buɗe mai a dukkan ƙofofin alkhairi ta duniya da lahira. Kuma wannan karɓan addu'a yana zuwa ne daga bawan da Allah yake so. Idan Allah na fushi da mutum ba zai amsa mai addu'a ta zama kuma alkhairi ba. To na tilfili kuma suna daga cikin abin da ke sa Allah ya so bawansa. Sannan shi ne abu na biyu. In na cinye kan lokaci malam Nura sai za ka ƙarasa. Yawwa. Abu na uku ya fi 'yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da za su taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shine kyautata ma iyaye. Kyautata ma iyaye. Wannan yana daga cikin jarabawan da aka yi ma da yawa a cikin mu a rayuwa a yanzu. Hatta waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi da addini. An jarabi mutane da yawa. Daga cikin abin da ya ja hankalina na kawo wannan a gaban nan. Wallahi ni na san wani mutum, na san shi kuma shi ma ya sani. Yana da'awa, yana karantar da mutane sosai a masallaci, ma ba masallaci ɗaya ba, amma kun ko kun san har dukan mahaifiyarsa yake yi har ta mutu. Wallahi har ce rashin lafiya ke jinya ce ba su, ni na san shi har yanzu yana nan. A ranar da ta rasu, ina san ran da ta rasu, ya ce ga makabartar da za a kai ta, jama'an gari ne masu ce ba za a kai ta nan ba, inda ta yi wasiya za a kai ta, ake ba ɗan albarka ba. Amma wallahi in ka buɗe littafi ko ba wasu lidai karanta ya bayani. To, kun ga fa sun sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuka ga zamaninsu ba a tattara Qur'ani gaba ɗayansu ta kai ba, ba duk da uzuri ne ba ta masaukar da wahayi ba a lokacin. Haka ne. Amma daga cikin dalilan da sa rubutun kallayen Qur'ani da yawa ba shi ne Qur'ani yana zukata da aiki a lokaci ba matsala. Ba matsala. Sun ka ga sahabi kawai shi kanshi tafsiri ne. Shi kanshi sahabin tafsiri ne. Mujalladai masu yawa. Saboda yana aiki da abin da ke cikin ƙirarza. To amma mu yanzu kallayen sun yawaita ayyuka sun karanta. Wallahi sai mun ji tsoron Allah. Na kawo maganan iyaye saboda Allah ya gwamu haƙƙin shi da nasu a wuri ɗaya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sai ce bil walidayni ihsana. Allah ya zartas kuma ba wanda ke ka da zartaswan Allah. Akan cewa shi kadai za a bauta ma ban da wani. sai Allah ya yi kara ya nuna girman al'amarin sai ce iyaye kuma a kyautata musu. Har yi mana bayani in ma rai ya tsawo da su, wala ta kulla kuma uffin ku wala tan har kuma wa kulla kuma kaulan karima wahtin da kuma jina hadulli minan rahma wa kun rabbi alham kuma kama rabbi ya ne sabira. A ce haƙƙinsu ma ya wuce har suna raye kenan, in su bi ayan zai nuna mata haka. Har ka gaya musu bakar magana, maganan da kusan mafi karanci a furuci kan ka gaya musu. To ai ba sai an gaya maka cewa abin da ke tsakanin ku wajibi ne ka kyautata ba. Sannan Allah ta'ala ya ce ka kuma rinka musu addu'a kana roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama, ko suna raye ko ba su raye, kamar yadda su ma suka wahala suka ɗauki ɗawainiyarka a rayuwarsu. Da haka ya kuyan kwa musulmi mu kyautata ma iyayenmu. Ta mun ɗauki tarihin Uwaisul Qarni da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma sahabbai cewa zai zo bayan rasuwansa. Ya ce Uwais zai zo bayan rasuwansa. Ya ce wannan Uwais ɗin da zai zo bawa ne daga ƙasan Yemen kuma zai zo. Ba zai zo cikinku ba sai bayan ni na tafi. In ya zo bawa ne yana kiwo wa mutanen Yemen. Sanda za ku haɗu da shi akwai ƙanzuwa a bayan hannunsa, tabo na alaman bai daɗe da warkewa daga bayan ba fadarabul ba ne shi. Akwai ma ƙanzuwa alaman tabo a bayan hannunsa. Wannan Uwais Allah yana karɓan addu'ansa. Tun kun gan shi ku tsaya roƙon muku Allah gafara. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sai ya ce Allah na karɓa addu'an shi ne saboda kyautata da yake ma mahaifiyarsa. Bilai ku haka ya faru bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abubakar ya fara neman shi. Kun san Sayyidina Abubakar bai daɗe bai bi sahibin nasa sallallahu alaihi wasallam. To bayan rasuwa Sayyidina Abubakar Umar haka shi ma ya dage da shi wurin neman Uwais. Ya ce to bari ka gani a aikin hajji zan yi dako kila in kama shi, tunda aikin hajji duniyar take haɗawa. Da aka zo ya tambaye shi a fikun Uwais, akwai Uwais cikin ku? Suka ce Uwais eh, hanya akwai wani Uwais kuwa inda amirul muminin zai tambaya. Ai ba za ka yi tunanin masinja ba, za ka yi tunanin wani mai babban matsayi ake nema. Sai da ƙyar suka gano wani Uwais ma yake nema. Suka ce ai bawa ne ba, a nan za ka tambaye shi ba ya Umar. Duk abinda kake nema nan Yemen ne gaba ɗaya ka faɗa za a yi maka. Ya ce ba za ku iya abinda zai mun ba. Suka yi mamaki. Ya za a ce ga Minister of Defense ga Senate President ga waye. A ce ba zai biyu ba. Ya ce ba za ku iya ba. Suka ce to matsalan shi ne mun kamo hanya za mu zo da shi sai ya koma. Ya ce me yasa ya koma. Ya ce ya na tsogari zai biyo mu aikin hajji. Sai aka ce mahaifiyarsa ba ta da lafiya. Ku ji dalili. Sai ce zai koma ya jinyar mahaifiyarsa ya fasa zuwa aikin hajji. Kun ga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito fili cewa Allah na karɓa addu'an shi saboda ne sabu ta mahaifiyarsa. Ashe zai yi wa mutum na ganin girman wani aiki a gaba alhalin ga rahama nan a jikinsa zai je ya wahala da shi a wani wuri. Tun da gashi shi aikin hajji yake, waye da yake zuwa aikin hajji? To amma saboda haka ya ije ya dawo ya kyautata ma iyaye. Sai su ce nawa mai ce ya ji alama ta ɗaya. Don haka in wani zai zo daga Yemen kar ya zo face sai tare da Uwais. Mu taƙaice magana ne a ƙarshe sun haɗu da Sayyidina Umar. Umar ran da ya tambaya ina yake aka ce ba wa dai fa kiwo yake ga can cikin dabbobi ya ce kun ƙara fito min da wata alama. Dan da ma an ce yana kiwo mu dabbobi wa mutanen Yemen. Da ya je ya ce sai da ƙarshe ya suka sanda a ƙasa kamar yadda ƴan uwanmu Fulani ke yi ya gaji ya jingina yana hutawa. Sace da neman ta sama su da tabo na alamun wani kan zuwa a bayan hannunsa. Sace da neman sallama ya amsa sai na ce wane sunan ka yake sunana Uwais. Sace ban da Uwais ana kiranka da wani suna ce suna da mun da kabi da alƙarni. Ku ji abin da ya roƙa sai ce dan Allah roƙan mun Allah gafara. Sayyidina Umar fa shi ke magana Al-Qur'ani ya sauke maimaita irin maganar shi kuma ya zanto Qur'anin yutla ila an yarid Allahu al-ardu wa man 'alayha. Yace roƙa min Allah gafara. Sai roƙa mishi. Sai ce to amma kai da kamar mun haka kai waye? Kai ma san shi ba. Sai ce Umar, yace Umar eh. Wani Umar sai ce bin Khattab sai Amirul Mu'minin. Yace haka dai suke ce mu. Allahu akbar. Haji manya. Na taɓa kai wani babban mutum da ya sai ne kuskure kaɗan sunan shi Jibril ne sai na sa Jibril da ƴan shi ma mai kwamfuta ne wannan ba sunan manya ba ne ba mu ba ne zai karanta takardar ba sai an koma computer sai dai kuma a tabbatar rubutu akan kan kero aka yi shi dan sai da za'i amma sai an ce amirul mu'minin yace haka take shi daukaka a wurin Allah ne walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin an gane ko wannan ba kofa ce ta raina wannan shugaba kuma jagora ba ba kofa bace tsakanin mu da su girmamawa ne da fatan alkhairi da kuma nasiha boye ba a ci mutunci ba so saboda haka yake cewa kai ne ce ce to ya kana surukin annabi kuma shugaba kace ni roƙa ma Allah gafara yace annabi ne ya fada shi kike da yace ni annabi ya fada sunana ni din ne yace wallahi annabi ya fada mana sunanka sallallahu alaihi wasallam ku ji inda tauhidi ke aiki sai yace don Allah karka ga mu mutane za ku mai da ni boka sai ya gudu an kai ne yanzu wallahi Abuja za a je ma gida kun san me za ni rantsi a unguwarmu na san ma cikin gidan da aka gina wa wani karamin yaro tun zamanin wani shugaban kasa da ya wuce da jimawa mai yaron shi yana hango me zai faru gobe eh wannan tukunci na gidan shi na Kaduna unguwarmu a san har yanzu gidan na nan ga tsuntsaye kawai ke yawo a ciki me ba bukata amma abinda ake aje shi a wancan lokacin sai da Allah ya kawo yanayi da aka yi waje da shi to kaga irin abin nan so da haka dai ɗan uwa musulmi kyautata ma iyaye hanya ne na arzikin duniya da lafiya duk wanda zai kyautata ma iyaye tabbas zai ci nasara a rayuwar shi zai ci nasara a rayuwar shi da haka nan na tabbatar da muna da bukatan gyara a wannan bangaren yawa da cikin mu wallahi dole sai mun duba alaƙarmu da iyayen mu kuma mun tausaya musu mun tausaya musu saboda za ka iya ganin mutum da damar da zai ma iyayen shi abin da yake wanda yake amma sai ya koyi an magana ta ce da tawa ne tsofaffi ne sai da ce Allah ya jikan wani mutum da na san shi a Kaduna in ya ga sabon zani yau duk tsadan shi ya fito tsohuwar shi ta fi shekara 80 shi kan shi jijijan Allah za a ɗan zariyar nan ne sai ya siyo zanin ne ya kawo mata ta ce ni ban kawo ne ce in fitsari za ki yi a kan shi in sun ki kika yi wallahi haka yake mahaifiyar shi kana kana wahal da kanka yace ai ni ma san da kike wahala da ni ban ce haka ba ke bar ni kawai in yi abin da zai shi yasa sai ɗakin ta ya zanto wani dausayin rahawa an ji ya zo sai aka taru ko ba a zo a zalle shi ne ce in na tafi da na zo za ta ce aje mata buhun suga an aje mata ita dai yara su shigo su ka tambaye ta suga ta ba su an gama mata komai a duniya to zai je zariya da buhun suga ya kan zo a duk sace a mutum mota wallahi wannan ba zai taɓe ba sai hala da yawa ta tabe saboda ya biyo hanyar da shari'a bai nuna irin su suna tabewa ba to gaskiya mu kyautata ma iyayen mu in dai muna so mu ci ɗan uwa musulmi abu na hudu hakuri da jarabawar rayuwa idan ta sauka akan bawa saboda rayuwar nan Allah ta'ala ya faɗi jarabawa ce Allah ya khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarabawa ba ta da dadi amma kuma Allah ya kaddara sai ya jarabu mutane wala nabdu wannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin nabdu akhbarakum wa haquri zike yiwa a jarabu mutane wani ana da dukkan shi a dukiyar sa da yana da shi rayuwa ta canza ne shi ana yin haka ba yana nuna Allah ba ya san ka bane ya kai dan uwa musulmi wani ana da dukkan shi a ƴaƴan shi za ka ga mutum ya tsayu ya yi iyayen shi ya haɗa ma har da addu'a bayan ya yi nashin ba sai ka Allah ya kaddara abin da ba shi ransa ya so ba Allah bai taɓa yin abin da ba hikima a ciki to haka za ka yi ta ganin jarabawa wasu a rashin lafiya da sauransu to in irin wannan ya faru in mutum na so nasara ya maida al'amarin shi ga Allah ya yi haƙuri ka ɗauki matakin da ya dace amma ka yi haƙuri ba wanda ya taɓa yin haƙuri ya yi asara a rayuwar shi babu shi so da haka nan wanda yana daga cikin mataki shi yasa ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da Allah da kansa yana ba shi haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ko da sauran su abu na kusa da ƙarshe daga cikin abubuwan da suke haifar ma mutuncin nasara shine faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya wannan tambaya mai kiyasu sai manyan mutane ko da ko suna da kananan shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba ba zai gushe yana yin gaskiya yana kirda dan gaskiya ba har sai Allah wannan sarki ya so shi ya rubuta cikin masu gaskiya to idan mu ce zan fita da gaskiya a duniya ya cika umarnin Allah domin Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah sannan lallai ku kasance tare da masu gaskiya a Hausa ma in mutum ya zo baka taba ji wanda aka ce gaskiyar shi ta kare ba sai dai in abu ya lalace sai a ce kai yawa na dubu ta ci kariya kariyarsa ta kare ko a ce uwar ya ba ta kariya ko sai dai rana ba ta kariya sai dai uwar ya ta ji kunya don an ce riko da gaskiya daga yana da wahala a rayuwa yana da wahala kwarai da gaske saboda Allah zai iya sa ka fahimci gaskiya akan wani abu musamman na addini ko rayuwa su kuma mutane ko gaba ɗaya da yawan mutane ba su san gaskiya ayin to bai akara man tin awi bil luka an sabilillah da yawan mutane sun kabi su za su ɓadda kai ga abinda Allah yake so saboda ɗabi'ar mutane duk abinda ke ci su a wurin su shine wannan abun ko shari'a ta yadda shi kuma ta yadda shi ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mana kissan mutanen annabi Musa sai suka ce la'allana natabi'u sahrata in kanu humul ghalibun wai fa yanzu nan suka ce annabi ne ba sun tabbatar annabi ne bai amma kila masu tsubbun nan sun ci nasara za su bi su kaga su mutane a jira suke su gani ita kuma ɗabi'ar gaskiya ba ta ci lokaci ɗaya duk abin da kaga ya tashi bu tashi ɗaya Allah ya ta shiga balan-balan ne ne tashi fashewa ta kiyaye zai dawo da kai sai za ko malami ne kai mai da'awa har ka damu dan baka ga mutane da yawa a gaban ka ba musulma ne daya ya zo bayan wasu kwanaki ko watanni su zama biyu bayan shekaru su zama shine wannan ita ce mai nagarta amma ka bude majalisi ka ga dalibai rututu a gaban ka wallahi ba duka ne daliban ka ba har jinjimina ne sai ka bu a hankali ba ka wasa su tunkuda ka su dawo baya wannan ɗabi'ar mutane ne sai ta gaskiya a hankali take ce kuma ku gane ba fa yawa shi ke nuna nasara ka ba a musulunci a yawa ba shi ne nasara ba annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ne amma Allah ta'ala ce inna Ibrahim kana umma haka Allah ya kira shi shi kadai aka ce jagora shugaba to kaga riko da gaskiya yakan janyo abbatan mutum da addu'an bayin Allah har bayan rayuwar shi za ku yarda da ni idan kun san tarihin jikin Bilal da Adira ba mutum Bilal da gaskiya duk irin bakar wahalar da ya sha saboda gaskiya ita ta janyo har a nada kiyama kullum yanda ka san MTN na samun kuɗi fa sakan haka Bilal ke samun lada fa sakan saboda ana ajala su fita a nan wurin a wata kusan sallah ake kira ana ijiwa suna ɗauka kuma Bilal ne yayi wannan sunnan da ake yi man sallu sunnatan hasana haka annan sallallahu alaihi wasallam kaga shi Bilal tuntun ya gama aikin sa radiyallahu anhu yana can cikin kabari amma har yanzu ana credit din account din sa a lahira ba gaskiya ba ba abin da zai maka wannan aiki to shi yasa kai hakuri ka tsaya kan gaskiya ko da a lokacin da kake riko da kike baka ga tasirin ta a zaki dai ba shi Allah yana da hikiman da zai haifar da tasirin ta inda ba ka tsammani kila da za a bayyana nasaran ka a lokacin da kai girman ka ko kai dawa kuma ka halaka amma na iya bari wani abu ma sai bayan rayuwar ka sai a tasirin ta tasirin sa jira ka amfan ka da kuma masarantar su abu na da shi da tsaya a kansa daga cikin matakan da suke taimaka ma mutum ya ci nasara a rayuwa shi ne luzumtan karatun alkur'ani luzumtan karanta alkur'ani wannan littafin da kuke gani alkur'ani ya yi kowa musulmi kasantuwansa mafi darajar littafi ne ya sa aka ba mafi darajar ɗan adam shi kuma a ɗabi'ar alkur'ani shi ne duk wanda ya riƙe shi tagawa yake yanda Allah ya ɗaukaka shi to haka yake ɗaukaka ma abotansa duk wani abu da zai dame ka a rayuwa wanda ya tsaya maka a gaba ba ka buƙatar wani da ya wuce Allah idan kana da Allah kana da dukkan nasara zai hana ka ka bi sanadi kai riko da sanadi da hanyar da za ka fitar da yanayin da kake ciki amma ka sani farko da ƙarshe al'amari a hannun Allah yake yana ga Allah so da haka luzumtan karatun alqur'ani yana daga cikin abin da ke Allah ta'ala ya so mutane duk wanda ke yin wannan zaka ta duk ma ya shiga damuwa Allah kan kira masa faranyewa da mafita inda baya tsammani ayan wadannan tafiyar kalmomi na nake ganin zan take ta anan abinda na faɗa ya zanto daidai Allah ya saki sarki da sami tarayya alada wanda kuma nayi kuskure a ciki da roƙo Allah ya yafe mu daga gare ni da ajizanci subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina roƙo Allah ta'ala ya dawo mana da malan lafiya kuma ya ƙara ma rayuwarka da dukkan sauran ƴan uwa da ake fagen jawa su malam Nura Jambo da malaman mu su Imam Khalid da sauransu Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ta'ala ya ba mu jajircewa da tsayuwa Allah ta'ala ya sa ran da zamu haɗu da shi take rana mafi farin ciki a rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi dabari na ka samu mutum Alif kai
ta alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka wa malam da alheri muna fata abubuwan da aka faɗa Allah ya sa su zama su ne matakin nasarar gare mu kuma da zuwa yanzu babu wani tambaya da ya zo a wurin mu saboda haka za mu miƙa ma malam Nura ya taliki akan abubuwan da malam ya gabatar na tsawon minti 15 muna fata Allah shi malam muwafaƙa da dacewa
ina faɗa wannan ba
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء سبت الله تعالى ودشي بام إيكم وانا هدوا سأنام منا قديا جادن قومو مالن عمر عمر شيخ زاريا دي قباتر دوشنا وفيفا تيرون وانا قسلوبي من بانكاي إنا دولانا jab da malam sai da mike sai na ga shigowan dan uwan mu malam Abdulrahman daya daga cikin dalibai da suke karatu a jami'ar Islamiyya take garin Madina a san Saudi Arabia a matakin ilimi mai zurfi mataki yayi karatu tun daga digiri na farko digiri na biyu yanzu yana kan digirin shi na uku jami'at al-islamiyya da ke Madina su ya kamata a ce li akhudhal qaws baliha sai malam ba shi kujera ya zauna amma da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan nazilan nasa wa nazilan ko
karen ba shi
ne malam bismillah
ya gama na aiki
wani abu da nake so na dan yi bayanin sakafin na fara taliki wannan munasaba bayan waɗannan ƴan uwa da Allah madaukakin sarki ya ba su karuwan aure muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka gare su da iyalan da za su zauna da su Ubangiji ta'ala ya sanya wa fitan waɗannan aure Allah ta'ala ya sanya musu albarka akwai ɗan uwanmu kuma jajirtacce cikin jagororinmu na addini a wannan anguwa malam Usman Balafakori zai aurar da ƴarsa in Allah ta'ala ya kai mu gobe Asabar za a ɗaura auren nan ƙarfe ɗaya na rana a wannan masallacin so ana gayyatar kowa kuma muna amfani da wannan haɗuwa muna ƙara taya shi murnan samun daman yin tarbiyya kuma kaiwa wannan gaci na ba da yarinya a matsayin matan aure hadisi ya tabbata duk mutumin da ya rage kyamace ya tarbiyarta har ya kai ga ya aurar da ita salin kalin, to ana fatan yarinyar nan ta zanto masa kariya daga shiga wuta. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya aurar da ƴan matanmu waɗannan samari, kuma Allah ta'ala ya sa albarka a aurensu. Al-Imam Abu Daud ya fidda hadisi da isnadi ingantacce, النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تزوج العبد فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي. إن باوى أي أولي تباب شكا يا ستا ربما الدين انسا سورة دمي سورة ديمي مقدم موان الله وزن تكر بو ورد بكا سامن داما تأولي ببن داما تي قريدك تي دعبن دي شافي مطربن الديني wannan ba su dama ba ce. Allah ta'ala ya sa masu albarka. Mala ya gabatar mana da nasiha kan kai muhimmai guda uku guda shida kan cewa sunan matakai shida na cin nasarar bawa a duniya da lahira. Abu na farko da malam ya fara ambata mana na magana ne dangane da abin da ya shafi tawhidi da aqida ta musulunci ingantacciya. Babu shakka duk abin da bawa zai bauta wa Allah da su, duk ƙoƙarin da wani mutum zai yi a cikin addini matuƙar mai jagorancin da abin da ya shafi tauhidi ba, to ya kama igiyan wala, zai kama mai cin ba. Ko me za ka bauta wa Allah da shi in ka je gabansa ba ingantaccen tauhidi, to kana da damuwa. Misalin tauhidi a wannan addinin daidai yake da a samu wani mutum ya rubuta one daidai da kuka sani ya rubuta ɗaya, in ya rubuta zero a gefen one ɗin kaga ya rubuta goma, in ya ƙara zero fa ɗari, in ya ƙara zero fa dubu, inda zai ƙara zero ma zai zama nawa, zai zama dubu goma, da zai ƙara zero tukar ya ƙara zero shi kenan amma da kuɗi za su ƙara haɓaka. Haka ne da za ka cire one ɗin farko kamar tarin 00 ɗin shi kuma nawa ya rubuta, wani ya baka check sai rubuta maka tarin 00 a jikin check ɗin. In ka kai wa akaunta na banki zai ba kuɗi, to amma da zai rubuta maka one ɗin kawai ba ko da 0 ɗin ɗaya, anan akalla za a baka naira ɗaya. Haka ne ko riyal ɗaya ko dala ɗaya ko wani abu. To haka tauhidi ita ce wannan wancan sallah zairo ce da ke jikin wannan wancan, azumi ma zairo ce, duk wani aiki da za ka yi na ibada baya wuce matsayin wannan zairo ɗin. Ka kalli a ayar watinka hujjatuna atina ha ibrahima ala qaumi, sai da Allah ya ambaci annabawa 18 amma Ubangiji ta'ala ya ce walau ashraku la habita ankum ma kanu ya'malun, duka annabawan da za su shirka da Allah su ki yin tauhidi duk abin da suka yi wa Allah Ubangiji ta'ala zai musa shi. In ya zan annabi in ya yi shirka Allah ta'ala zai lalata aikinsa. Bala shugaban annabawa gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ubangiji ta'ala ya gargaɗe ki cewa da a ce zai shirka Ubangiji ta'ala ce da zai tsinta na kashi. Malamai suka ce an ambaci annabi ne amma mu ake nufi, don ma'aikin Allah bin yi waye shirka. Da aka yi batu na tauhidi da kula da abin da ya shafi aqida ba komi shi ne gaba. Kuma gashi muna rayuwa a wani yanayi wanda shirka din ke yawa. A shekaran jiya na je an gayyace ni wa Aziji Gawa State, na je har birnin Kudu shekaran jiya ranar Laraba ke mun yi wa'azi war haka, muka kuma ƙara yin wa'azi da safe. Waɗanda suka yi organizing, waɗanda suka gayyace mu, suna ba mu labarin a nan cikin birnin Kudu. Ka kalli ga malamai masu karantarwa don babban malami da kama Sheikh Abubakar duk birnin Kudu ɗan dare ne, kuma kalli yadda yake tsaye wajen karantar tauhidi. Amma suna man bayanin suna man bayani takhasusin shi kan tauhidi ne. A wannan garin ko wani mutum wanda sai da sarkin dutse kore shi dai kore shi kuma bai bar garin gaba ɗaya ba, har yanzu yana nan tsakanin garin birnin Kudu. Sannan ne faɗi sunansa don tallace shi yake mugun mutum ne mugun a gida amma har kwanan gobe yana daki yana wanka in yake kan daki yana wanka rariyar da ruwa ke fitowa daga gidansa su kuma mabiyarsa suna shiga kwataman gidansa da kwatan da ke gefen gidansa suna wanka wasa da albarkar ruwan wankansa idan zai yi kaki a hannun wasu jirin shi man shafawan wasu a ce a kasan nan kake wanda nan nan jigawa state nan nan jigawa state in zai aurar da ya in wani cikinsu zai aurar da ya za a kawo masa ya sa mata albarka abin gudun bankazanta kuma sun kaɗe sun sayar da gidajensu daga cikin birnin kudu sun koma ƙauyen da ya koma wani ya zama maraya ya zama fariki ya rayu kalli duk kokari da ake wajen karanta da tauhidi haka tabiya ta tauhidi ba abu ne da za a rika nisantar da shi a irin munasabobi irin wannan Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi babu shakka ba za mu ci nasara ba matukar muka tuɗe tauhidi a gefe dole sai mun rike tauhidi inna baina yadayya sa'a tikanun kaita illailil muslim yasbahu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumshi kafiran ma'aikin Allah ce duk da tashin kiyama ko su kwanaki za su zo wata fitina za ta zo duk malamai da suke kirkin wannan hadisin suka ce fitanan da ma'aikin Allah ya nakara ta haka yana nufin wato shirka duk da tashin kiyama za a samu yawancin shirka wasu saboda harkokin siyasa su shiga bokaye a tafi kafin kidi wajen su koki a ta bagan a yanka bakin kare da tsaza mai wake-wake da duk harkokin na aljannu da ta gidi Allah ta'ala ya tsare na biyu da malam ta tattauna mana a kansa bikin sallolin nafulfuli ko nafula umuman an ce nafula ana nufin daɗe a kan abin da ka gabatar na ayyukan farillai babu shakka duk mutum da ya hikima zai ci fara ba zai yarda ya rayu ba wani asusun ijiya ta ko ta kwana ba duk mutum da ya tsari ba sun har ma zaga ba ɗan hayaniya yana da irin wannan dabarar ko rayuwar ka ta kai karan kanka hatta a gwamnatance in ka samu ɗan akwanta za su faɗa maka cewa gwamnati ko ta jiha ko ta ƙasa ga baki ɗaya to akwai wani asusu da ake ijewa na ko ta kwana da shi ba a sa shi a budget yana nan kawai a kan ije standby ko da wani abu ya taso to amfanin nafila kenan a cikin addini hadisi ya inganta a cikin sahihu tarhib wa tarhib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake rango ba alkiyama za a taso wani bawa kama kama za a kashe wuta sai ubangiji ta'ala ya kalli mala'ikun da suka tasa wannan bawan sai ya ce da su aina tadhhabu bi abdi ina za ku je ku bawa na sai ce ya rabb kilan nar ya Allah za mu kai shi wuta ubangiji ta'ala sai ya ce fanzuru li abdi hal li abdi min an-nawafil ku je ku duba fa'il din bawan shin ko wannan bawan nawa yana da nafulfuli to sai a duba abinci ko fa'il ɗin shi sai a cimma yana da nafulfuli fa yukammalu lahu wa in taqasa min fariida sai a cike masa abin da ya kauye da farilla haka duk mai dubara mai azanci ke hikima wajen gudanar da addinin sa ba zai yarda kadai ya zan ya dogara da farillai ba sai ya hada da nafulfuli haka cewa in ka inganta farillai ba a cewa ba sai ka aljanna ba saboda hadisin bai mama bi abdi wato zin kama bin sa'laba wanda ke cikin bukhari da muslim ma'aikin Allah ya aika wani dan sakon sa yaje musu bayanin addini suka zo don ta tabbatar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa da cewa in ya rike farillai yana iya kai shi aljanna dan ya ce bayan yi ma ma'aikin Allah irin waɗannan tambayoyi ce ne wakilin al'umma na idan baka tambaya kuma zan tsananta maka nabi ya ce masa su da ya kammala yin masa wannan tambaya ya ji duk abubuwa ne na farillai sai ce wallahi la azidu ala hada wa la anqus so amma tare da haka duk manyan malamai za a ga suna kula da abin da ya shafi nafulfuli bayan farilla kuma a yau wannan kamar da aka ga hankali kwanaki a wa'azi na anguwa wallahi muna da rauni kuma da abin da ya shafi na fulfuli a sallah da tawon mu na da kusan yanayin da muka taso kin ka dauka bayan sallar isha lalle akwai wata sallah in ba ku karantar da kai ma sai ka dauka ita ma farin laki dan da wahala ka ga a masallatan mu da unguwanni an yi sallar isha kawai an tashi sai sun zauna sun yi na fulfuli za ka ga su suna da yawan na fulfuli kuma da an yi magariba in kana tuna baya tuna yaro za ka ga da wahala ai magariba ka ga ana fita sai sun zauna sun yi nafila yanzu ko muna sakaci da nafulfuli na azumi da na sallah ya kamata kuma mu kula waɗannan nafulfuli din har mu manta hadisin mutumin da ya zo wajen ma'aikin Allah ya kyautata masa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi sal tambaye ni duk abin da kake so ubanka da ya tunani sai ce as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zauna ka faɗa da kai aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi aw ghayra zalik baka tambaye wani abu da ba wannan ba yace huwa zaka ya rasulullah ni wannan nake so annabi ya shuru dan sai ma'aikin Allah yake da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ini ni ala nafsika bi kasrati sujud duk malamin in kana duba sharhin wannan hadisi suka ce ma'aikin Allah yana cewa ne da shi kaza fa in kana so ka haddani a cimma kai kusa da ni a aljanna sai ka kai na fulfuli kamar da kake yin fulfulai dan ma'aikin Allah ya samu matsayin da ya samu ne bayan falala ta Allah kuma wadannan na fulfuli wannan laili fa ka hajjabi hi na filatin laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda abu na uku kyautatawa iyaye wannan kam babban abu ne muhimmi ina iya tuna wani abu a jidda wani din nan mutane da suka man jidda a yaran Saudi Arabia muna zaune da yawa wasu malamai ne haka nan tutar da sauran mutane ba ko su manyan mutane wallahi suna ba da tarihin waɗansu mawadata a ƙasar nan suka ce sirrinsu shine kyautatawa iyayensu ana nan sai ga ɗaya ana so na kira suna ne daga cikin wasu manyan mutane mutumin katsina ne ɗan kasuwa ne babba fitacce shi ba shi ya zo suka shigo to cikin mu akwai waɗansu malamai fitattuwa ka addakanan Kaduna State sai suka tsare suka ce gafarta malai alhaji yanzu na ake magana gashi 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 nan ake masa tambaya dangane da abin da aka yi labari a kan tazun kyautatawa mahaifiyarsa sai ya ciro waya yana sauka a Saudi Arabia sai da ya buga wa mahaifiyarsa waya yana sauka sai da ya nuna wa waɗannan malaman da suka sade shi suka dawo suka ce mana muna zaune a Jidda suke ba mu tabbacin ga abin da ya tabbatar musu kyautatawa iyaye babban abu ne abu ne muhimmin gaske kwarai da gaske don wallahi ba wanda za ta yi ko addu'a Allah ya karɓa kai tsaye kamar yanka wuta da za ka ji ake faɗa kamar mahaifiyarka wani mutum ya zo wajen Abdullahi ɗan Abbas ya ce ya ji ya samu wata bazawara ya ce ya sauka ya ce ba ta son sai ya kashe ta ya ƙara zuwa ya samu wata ba ta son sai ya kashe ta ya ta kisa sai ce daga baya yanzu ya yi nadama wallahi ina so kuma ya zai yi Allah ya yafe masa Abdullahi ɗan Abbas ya ce mahaifiyarka tana da rai sai ce a tare su sai ce je ka almajiran Abdullahi ɗan Abbas suka tambaye shi suka ce da shi me yasa kai masa tambaya tun gane da mahaifiyarsa ya ce wallahi duk duniya ban san wadda za ta yi masa addu'a kai tsaye Allah ya karba ya yafe mashi bukaman ta inda ba ta wallahi ne ban san mai fitowa zan bashi ba da mahaifiyar shi da dare ba zan ce je ka wajen ta ka barke ba da kuka in ce ma addu'a wallahi Allah na iya yafe ma komin girman haƙƙi amma in ba mahaifiyar shi ba ka ji jalala ta Abdullahi ɗan Abbas haka mu kula da abin da ya shafi kula da mahaifiyar mu da iyayen mu bazan da mata musamman iyaye mata kar mu manta da su na san dukkan mun san kisan jureju da shi da ya faru da shi akwai kizana a cikin watan nan kisa kwarai abu na kusa da na ƙarshe ko kuma na hudu irin jarrabawa da malami ambata mana akan jarrabu mutane wani an jarrabce shi daga nan zai sawa kai falda ko a jarraba ka ta hanyar kafaka ko a jarraba ka ta hanyar ahana ka ko a jarraba ka ta hanyar abun kasa maka ko a jarraba ka ta hanyar abace haka da yana da shi ya dawo ya hasa ko ciwo ko wani abu sai ga mutun ya ga ta hayyaci ya saka kan shalda ya bi wani tsarin da ba na addini ba musan addinin mu addini ne na a jarraba mutane hatiban da su ayyakulu amanna ayyutraku ayyakulu amanna wa kum la yufanun ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال ان في ان جرب متعدي ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاءهم نصر من ربه ليقولن انا كنا معكم اكو متانن ان ان جربه سو سي هجراكي هم اللي انا في زنتو دي كوكي جربوا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حد دينه فإن كانت في دينه صلابة زيد له في البلاء رواه البخاري ومسلم هذه أبو هريرة يقول يا جماعة إن الله نكيوا ودعك فجربا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أن باسو أكف جربا سو دقنان سيوا أن تكي بيد سو wajen imani da ƙarfin halin bautawa Allah da kalle ta shi in dai kai mummuni gurgudan ƙarfin imanin ka gurgudan da jarrabawa za ta zo ba ko cikin kasuwancin ka ko cikin harkar siyasar ka kai shekara ka fadi ko kuma cikin aikin gwamnatin ka examination na appointment din ka ko ɗalibin ilimi za ka ga hazaka amma ka jarrabawa ka fadi ko ka gama karatun kai ta neman aiki gafi ta da fasuna da ka samu ba daure ka ci jarrabawa bayan wannan da malamin yana fiyance mu da shi sai ya ambata mana faɗin gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kadiya gaskiya alal aqalli tana kawo mutunci ga bawa rashin ta kuma na kawo zubar da mutunci ga bawa al-imam ibn al-qayyim in kuna karanta da yawa daga cikin rubuce-rubucen sa za ka ji duk lokacin da ya zo kan gaskiya kiraren da zai mata shi ne wato wani sanadari da yake sun karɓi mutuncin bawa ba abin da ke saurin duk da mutuncin ba ka ba a ce ya tashi zai magana kuma ya kiya duk sanda za ka faɗi magana gaskiya ko za ta yi tashi ko za ta yi zaƙi kar ka yadda cewa kowa kiya matanka ƴaƴanka kowa ka faɗa masa gaskiya wuri uku ne kadai yake halatta ka iya faɗin wani abin da yake na ƙarya don maslaha daidaitawa tsakanin mutane guda biyu masu husuma kai sulhu tsakaninsu wannan ma'aikin Allah ya baka lafiya yin alaƙa tsakanin kai da matarka wani lokaci in za ta yi ma rigima za ta yi ma rikici ta ɗora ma abin da ba za ka iya ba jiya kallafatal arda ma la tuqiq ta ɗora wa al'umma abin da ba za su iya yi ba to ba laifi ba ne ba a tamfan 5,000 ka ce mata 10,000 ka siyo don kwanta da hankalinta in ma ka karɓi rasidi wajen mai sai da tabban ka ce da Allah rubuta ban rasidin 10,000 to duk wannan ba laifi ba ne saboda a samu gidan a zauna lafiya na ƙarshe sai yayin yaƙi abin da ba wannan ba yayin yaƙi alharbu kubra abin da ba wannan ba in mutum ya yi ƙarya Allah ya ce fala'anatullahi alal kadhibi kaga dai ruwan Allah sai take gaddata kan wannan shi yasa الامام الحيثم في كتاب الزواج عن اعتراف الكبائر يلتف تكريا من يمن يندن بي عشان كشي كرات القرآن بدين تكدو هذا القرآن مهجورا ويوا كلك نا القرآن سنا متوى انا بلي سيدي قمت مقود يا اما تا ديارا وادا تاوم مسلاتي بصوتم سوى ذونا اي باع القرآن مهم منشي جسيا ونا دلوني كم ونن كم منجي malam Umar ya tabbatar mana cewa ba za mu ci nasara ba sai mun yi riko da waɗannan abubuwa zubar da alqur'ani a gefe ba zai kai mu ko ina ba wallahi ina tunawa kowa muna kowannen mu nan zai iya tunawa ka shiga kasuwan gariyan nan ka ada talibi da tawon da suke kasuwanci za ka kowa da alqur'ani ka ga faka in ba ka so ma me zai yi sai da ko alqur'ani ya karanta a da in kana lura da garuruwan mu community da suke rayuwa a ciki anan Zaria kusan kowane layi ka bi kowane anguwa ka je da wahala bayan la'asar za ka ga wani tito wanda yake shin a buzu yana karatun alqur'ani ba haka ne in ko ta gida ɗaya biyu uku hudu sai ka cin wani abubuwar gida na karanta alƙur'ani yanzu ba jama'an musulmi mu koma ba rika alƙur'ani kan yadda waɗannan social media suna cibe mana lokaci abinda duk malam ya faɗa mana a matsayin nasiha Allah ta'ala ya ba mu ikon rikewa wa abubuwa kuma da muka alaƙa da kansu waɗanda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon da yi aiki da su waɗannan makarkure kuma Allah ta'ala ya tafiya irin waɗannan munasaba kullum saboda ƙoƙarin ɗan uwan mu al'akh Muallim Bashir Lawal Allah ta'ala ya ba shi kariya da inda yake ƙoƙari da jajircewa da yake a wannan unguwa tamu na karantar da dattawa da matasa maza da mata wajibi duk lokacin da muka ci irin wannan mai masa addu'a a bizaharin kai don irin ƙoƙarinsa da jajircewarsa muna fatan ubangiji ta'ala ya kara masa lafiya kuma ya dawo mana da shi lafiya ina kara jaddada ban kora aure na ɗaya daga cikin jajirtattun bayi da Allah ta'ala ya nazarta musu su a wannan anguwa ɗan uwanmu Malam Usman Bala Bakoli zai aurar da ya gobe muna gayyatar kowa za a ɗaura auren kannan masallacin kuma muna amfani da wannan dama muna kara masa addu'a shi da yarinyarsa da kuma waɗannan ɓangaye da suka samu waɗannan falala ta aure duk Allah maɗaukakin sarki ya ba da zaman lafiya ya sa a ce gara da aka yi masu neman auren kuma Allah ta'ala ya sauƙaƙe musu hanyar samunsa waɗanda kuma suka riga suka yi auren ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su ikon sauke nauyi ina kuma amfani da wannan dama bayan na kammala saliki ina jan hankalin duk matasa mabigidanta da girman Allah mu kula da wani abu da ke kira kishi duk magidanci ya riƙe kishin iyalinsa mu sani cewa kishi addini ne da muke sakin mata ake ba su daman maki haka a buɗe tantarna na faruwa wata barnan aka zo ana faɗi a nan kuma kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba tsakani ga Allah kare ba zai ci ba kuma a anguwan nan ke faruwa so muna jan hankalin magidanta don girman Allah mu zama mutane masu kishi wannan waya wani abu ne gashi nan batin hufihin rahma wa zahiruhu min qablihi al-azab duk wanda ba sai take cikin wannan mace tana da rauni kar ka amince mata 100% take yadda ka san yaro ne yaro na buƙatar a tarbiyance shi haka matar ta Allah ta'ala ya dora nauyin tarbiyar ta har ta koma ga Allah a hannunka ne kai mijinta kar ka yadda ka ce ai ita mai tsoron Allah ce ai kawai ka kale ta haka kai ne jagoranta ka tabbaro gidan mahaifinka hannun wata fada hannunka matan nan kowa ya san naki satul aqli wajjin haka ma aikin Allah ya rika musu suna innal uyuna allati fi tarkiha hurun katallan da summa lam yukhina lana yarana dallabi hatta la halaka lahu wa kunna asfa khalqi llahi insana kuna da rauni wannan raunin nasu dole sai mijin tallafawa muka kale su haka to matsaloli sun zafi ta faruwa saboda akwai waɗansu miyagun mazaje wasu kuma fa ɗan anguwa jama'a kan ku ɗauka ɗan wasu kakin aure wasu ɗaya nan amma kuma su riƙa neman matan aure da zana su riƙa neman matan aure da zana kuma su wannan wayar da kuke ganinta sannan a suke catin sannan suke abubuwa malam masu ban kazanta masu ban kazanta ga Alhaji Salat can yana zaune yanzu da a ce batu ne ke tafsili shi yanzu da za ku zauna da shi aka ji waɗansu abubuwa na kazanta da muke cin muke samu a anguwan nan ƙarƙashin management committee na gyara kayanta kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba kama zinar kukiri da mazu a kamo matan aure da 'ya'yanta da komi ta yi ikirarin ga aikinta magidanci da 'ya'yanki da komi ke ikirarin ga abin da yana ba da haƙuri an kamo su tumu-tumu saboda Allah abin ya wuce tunaninmu wajibi ne mu magidanta kowa ya kula da matarsa mace haramun ne ka ga matarka ta kulla kulliya haka za ta fita haramun ne mace ta kulliya ko ta tsarkare in za ta fita nabi ya ce ayyum ra'atin aqara samarran lirrijali ka aikin Allah ce fa hiya zaliya duk matan ka ta sa kirare ta wuce maza annabi ya rada mata suna maza daciya mu maza mu zama masu kishi addu'u salatu da kullu aljanna duk mutumin da ke kishi ya zai shiga aljanna to maza mutane masu kishi masu ba matan mu kariya gurgurdan ikon mu mu tura su makaranta mu zauna mu rika kansulin din su muna kokarin nuna she su abin da ya kamata a ce su rike yi kakkata su zurfafa har wajen kulliya a gida da sa wando da tsuke maka kuka ga za ta wuce gona da iri haka mata birki mu san cewa addinin mu shine gaba addinin ra'sul malik kafin shi wannan magana ta karshe na ja hankali a madadin gyara kayan kamar na jami'an kwamiti wannan magana ta karshe mun ja hankali ne kamar na tasu ji cewa ana sanar da shi mun yanki hanzari kuma tsakani ga Allah duk wanda aka kama da irin wannan daga wannan karo to sunan wani abu da an tudun wanda aka kafa wai ba sani ba sabo to a kara kama irin wannan kotu za mu kai shi mu shari'a da shi duk wanda ma kara samu da irin wannan irin wadannan cases din kai tsaye za a yi karan sa kotu mu tura lauyoyin mu kai shari'a da shi dan mun san constitutionally an hana matan aure ta yi zina kuma an hana ta yi zina da matan aure ko a constitution banda ma alkur'ani da hadisi kuma na zaune cikin mutunci da girmamawa a unguwarmu duk musulmi ne mafi yawancin mu ma ahlu sunna ne wajibi ne mu iya kokarin mu wajen ganin cewa an samar da tarbiyya na magidanta da na ɗan mata da na samari muna fatan Allah ta'ala shirya mu ga baki ɗaya mu ya fara mana shirya ubangiji madaukakin sarki ya jagorance mu na san ga dukka a gefe ban san ko shugaban ba zai san masa wani abu da lokaci assalamu alaikum warahmatullahi
assalamu alaikum warahmatullahi wannan nuna Allah ya sa ka da alheri bayan gabatar da shi wannan taliki akwai tambayoyi guda biyu waɗanda muka samu wanda malam Umar da ya karɓa an samu na waɗannan tambayoyi alaga ta malam bismillah tambaya na farko yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi abin da shari'a ta ajiye idan mutum ya yi aure ya shiga ɗaki zai na suna tare da matarsa to sai aka yi waye gari ya shiga tare da matar tasa ɗakin amma sai aka waye gari ya tsince tana yin haila shin ko shi kaɗai haka nan da ya sallah ko ya abin yake
alaikum assalam wa rahmatullah saboda kan mu tsawaita da yawa ba zai yi mace ce Allah tana cikin jini ba dama wannan sunna ce yin wannan nafila din sannan kuma neman albarka ne to duk abin da ya zama yana da uzuri a shari'a kaduwar sa makam da wajibi bane da aibi bane to haka nan shi zai nafilan shi kuma daga nan ayi abin da bai saba ma shari'a ba
to sai kuma tambaya na gaba mutum ne mai da'awa na addini amma karkashin wannan da'awa na addini sai Allah ya kararar masa samun wani alheri wato na a rayuwarsa shin ko wannan ya zama shi da addini
wannan bai zama shi da addini ba matukar ba mutum ya yi ne da nufin neman duniya ba wannan arziki ne akwai abin da Allah ta'ala yake yi ba mutum na sa masa wani tagomashi na sanadiyar aikin da yake sai dai ba sharadi ba ne zan fulalle shi an maka shi wani zai yi wa yana da'awar sanadiyar da'awar ya zanto wani ya sha'awar wani abu gaba da shi ya masa kyauta ko ya bashi wani abu makamancin wannan wannan ba shi da addini sunan shi ba mutum ya yi amfani da addini ne wurin neman wannan kuma ya zanto shi ne manufarsa shi ne yake daidai amma dan mutum ya samu ko wani ya bashi ba da nufinsa ba kuma zuciyarsa tana tsarkake wannan ba laifi bane ba aibi bane kuma bai kamata ma ya zanto abin zargi a cikin mutane ba saboda muna da karancin fahimta irin wannan mu a yanayin fahimtar mu duk wanda ke karantar da addini ko a ganshi a walakance a ƙarshen ce wanda kuma kishiyoyin mu su ba haka suke kuma bai dace da su haka ba inda da mutumin da ya kamata an ganshi a ganshi cikin sukuni da natsuwa wanda ke koyar da mutane addini wannan shine abin da ya fi dacewa da haka dai akan shi wannan ba laifi ba ne kuma ma abu na gaske ma shine dai inda wanda suke da halin taimaka ma masu irin wannan kar su jira sai mutum ya ci gayyara ko sai ya fita zubda mutuncin shi ya nema kar a jira irin wannan ba girman masakon da yake kai ba ne ba za a kalli mutum a kan kansa ko a kan kanshi ne musulmi ne ya cancanci ka taimaka mishi da tana wanda yake rike da sakon da ake amfana da shi su wanda yake da dama mu muna kira da babban murya yabi irin waɗannan mutane kyautata musu shi ma Allah zai kyautata mishi
to muna godiya mallan Allah ya saka da alheri idan ba masu kallo suna kallo mun yi bako wato ko ba bako ba an gida kuma wannan bawan Allah kamar yadda kuke kallon sa nan mun wajen shugabanmu ne mallan Saniya ku kuma yana karatun PhD dinsa a Madina kuma gashi ya zo halice mu saboda haka zamu ba shi dama ko da na minti uku da shi da mallam Umar Haruna insha Allah ya zama su dan ce wani abu sai mu rufe da addu'a.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى الدين أما بعد يوم وما سأل بك عيد مكوغيس وإرن تعدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan riski karatun dan uwa mallam Umar ba saboda haka ba zan iya cewa ko komai a kai ba amma na riski karatun da mallam Nura yi to talikin da zan yi ko abin da zan ce ya wuce in dan abin nan ba ni ma dai in yi maimai tunda da za a ci musja muna roƙon Allah an yi afuwa anna wa ankum a farko ya yi magana akan uwa da addu'an uwa addu'an mahaifiya wallahi sai na tuna mahaifiya ta Allah ya mata rahma yana cewa addu'an uwa duk addu'an da uwa ta yi maka karɓaɓɓe ne wallahi sai na tuna da ita ina zaune a nan kafin ta rasu kun ji abinda malamai suke cewa ina digiri na uku ma sauran semester ɗaya in gama gabaɗaya insha Allahu lokacin da larabawan saudi suke zuwa nan nigeria suna zuwa daura na tafi maiduguri lokacin ana zaune lafiya ba irin yanzu ba na yi daura kuma cikin ikon allah na zo ni ne na hudu a jerin ɗalibai a wurin dauran na samu al-mumtazun rabi'a na dawo gida ina murna nake gaya mata sai ta ce min babana insha allah za ka tafi saudiyan nan sunan babanta aka samu sai Allah ya soma ma shi kenan na manta da maganar dama yadda suke in sun yi jarabawa shekara in ta zagayo in za su sake sai su zo da admission in ɗaliban da su sai su tafi da su shekara ta zagayo ba sunana kuma gashi mafiya ta taimu addu'a shi kenan ban tashi hankali na ba akwai wata jami'a a ƙasar Nijar ta OIC Organization of the Islamic Conference munazzamatul mu'tamar al-islami sun bude jami'a a Afirka guda biyu ɗaya ƙasashen da suke magana da turanci da ingilishi and different countries an bude ta a Uganda ɗayan kuma ana ƙasashen da suke magana da faransanci francophone countries aka bude ta a Nijar sai na je na fara karatu a wannan jami'a na fara karanta shari'a na yi shekara ta farko na yi shekara ta biyu na yi shekara ta uku na shiga shekara ta hudu sauran semester biyu in gama digiri shi ga sunan ya zo kuma cikin sunan ya zo da tsawo wanda ba wata makawa ni ne Abdulrahman Muhammad Sani Yakub Aliyu wallahi sai da tuna addu'an da mai ta ce mu na shi Allahu akbar abinda wakka ta shi zaka zama na shi ka zama mun lokacin da bar rayuwar ta rasu rahimu Allah abinda nake son a gane shine kalimiyar dan Allah ta yi ma iyayenka biyayya Allah tabaraka taala zai albarkaci rayuwarka zai bunƙasa arzikinka kadan shi kafu da taɗi duk wanda ya taɓa zuwa saudiya ya san wani gidan abinci da ake cin shi albe haran ka tana wurin ko wallahi shine kadai gidan abinci a Saudiya da zaka ga ana ture ture yanda ka san za a baka sadaka kudin ka zaka biya amma wallahi dan bi ake ana ture ture ya number sai ka bi layi an baka number tukuna sai number ka yazo amma zaka ga ana ture ture a gidan wannan a wannan gidan abinci ka san sirri shi wallahi da aka ga mun sunin shi ne mamaki na shi kuma ilai mahaifin shi ce ba ta da lafiya duk ranar duniya wannan mutumin duk ranar duniya sai an sauke jirgi guda da dafar faransa na kaji da zai yanka a jirgi ba na kaji da zai yanka a gidan abincin shi wata ranar mahaifin shi ba ta da lafiya sai ma Allah nazar makanci ya ce ya ubangiji a kowace kaza cikin kajin da nake sayarwa zan fitar da sadakar riyal daya har sai mahaifiyata ta samu lafiya ya fara ana nan mahaifiyar shi ta samu lafiya ta warke sai ya bari yana bari sai kasuwancin shi ya fara kasa sai Allah tabaraka ta'ala ya taimake shi sai ya tuna ya ce a to ko wancan sadakar da nake yi ne sai ya mayar ya ce to kowace kaza uwata mahaifiya tana da wakafi zan mata sadaka da riyal daya a kowace kaza da zan siyar wallahi idan baka tuba zuwa baka je ka gani duk wanda ya san Madina Makka Jidda garurukan da suke kewayensu ba wani gidan abinci da yake tattara mutane irin wannan wurin mutane ne sun je siyan abu da kudinsu amma za ka ga ana ture-ture ana dimbi ba wanda ba abin da ya kawo mishi wannan darajan sai mene mahaifiya da biyayya gare ta da neman yardanta ko neman yardan Allah ta hanyar yi mata biyayya saboda haka ya ƴan uwa masu albarka wanda ya waye gari mahaifiyar shi tana da rai wallahi ya ji daɗi wallahi ji daɗi ya farin ciki mu kuma da Allah ya karɓe mana namu Allah ya musu rahama abu da biyu da na ji malam yana magana ya yi magana a kan nafila ni na sha in na zo karatu na sha jan rigima ku yi haƙuri da ni saboda ina da ƙananan shekaru saboda ka rigima nake ja kuma masu albarka ka kalle mu muna cewa mu ahli sunna ne mu salafawa ne alhamdulillah Allah ya kara mana san sunna idan azumi ya zo ku hallabe mu masallatai ba kyau wuce raka'a 11 bid'a ce wuce raka'a 11 da azumi ni dinnan wani malami na yana ban labari ya zo yana kawo dalilan da suke nuna ka iya wuce raka'a 12 wani ɗalibi mai zafin sunna ya miƙe shi malam bid'a ce sai yake ce mishi al-Imam Ahmad wanda yake malakabi da al-Imam al-Sunna wal Jama'a dare da yini yana raka'a 300 shi mai zaka ce wannan yare yake shi ma ɗan bid'a ne yan uwa mu ji tsoron Allah wannan abin ba abin da zai jawo mana ce ke kasan ruwan zuciya idan azumi ta wuce idan azumi ya wuce uksin bi jalalillah baya iya tashi ma Allah raka'a daya cikin dare raka'a daya ba zai iya ma Allah ba cikin dare amma da azumi kana cewa mutane bid'a bid'a da daddare ba in azumi ya wuce fa ya gama tarawihi sai kuma shekara mai zuwa in Allah zai kai mu ko ya kai mu ka sani na sani kun san cewa sallan wuturi wajibi ne za ku ce na tsananta annabi ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba akwai wasu ruwayoyi da yake cewa Allah ya ƙara muku sallah a cikin dare ita ce sallan nafila au sallan wuturi da sauransu akwai wani hadisi da ya fi fitowa fili kuma mai albarka idan kai sallar isha kun ba za ka iya ba raka ɗaya ka tashi kai ya tabbata hadisin Abu Dawud hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-witr haqqun ala kulli muslim sallan witri haqqun me haqqun wajibi ne kace mun gaskiya ne wajibi ne akan kowanne musulmi faman sha'a minkum an yutira bi khamsin falyaf'al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama yana son yi sallan witri da raka'a biyar falyaf'al yayi man sha'a minkum an yutira bi salati falyaf'al wanda ya ga so ya ga dama zai witri na raka'a uku to yayi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ومن شاء منكم ان يوتر بواحده فليفعل وان يسو يي ركعه دايا ا متسين متري توي اما كر فركن دري هر ازوا كن دري ما زاك تاشي كيما الله ركعه دايا با ابن كنيا تكي نبا تان غاني دي كيو الله يشير دم Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon kisa ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata a wani hadisi bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man la yutir rashin inganci shi ba mai tsanani ba ne idan aka duba waɗansu dalilan da waɗansu hanyoyin hadisin kila zai iya zama hasan li ghairihi yace duk wanda baya wuturi ba shi cikin mu ba shi tare da mu ina wata an gane Allah ya mushayi kan mu kuma yanda na faɗi cewa ni mai jin rigima ne ayi hakuri wallahi ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah muna godiya ga Allah muna fatan cewa malam Umar sai ta zo ka danta wani alƙawari mun tare nan da addu'a Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamai dai sun yi bayanai na ilimi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu damar ikon aiki da abubuwan da suka ambata mana na gaskiya kuma su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu alkhairi dazu dan uwa malam Ibrahim yake faɗa mun cewa asalin munasabar da ta sa aka zauna nan munasaba ce ta aure haka ne ko yawa ka ga sai kyau dan ba ango shawara ko ba to yawa so ango dai ya sani wannan ni'ima ce da Allah tabaraka ta'ala ya masa ya hore masa dan kila wasu suna nan suna kafatawa suna tafiya da shi da sai samu yadda za su yi fiki to shi Allah ta'ala ya hore masa haka ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan ni'ima kuma ya gode ya riƙe abin da aka ba sa masu da aka ba shi a bisa amana domin an ba shi ita ne a bisa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta halatta gare shi a bisa kalmar Allah tabaraka wa ta'ala kare wulakantar da wannan kalma kare wulakantar da wannan amana domin nan cikin abin da za a tambaye shi kuma abin da ya bani sha'awa annan sun malamin da zai magana a kan hakkin iyaye to yanzu idan Allah ya sa wannan ango mahaifiyarsa ko mahaifinsa na gare ya zama kuma ga mata to kaga aiki ya zo ya karu to saboda haka nan ana sa ran ya zama mai fasaha ne zai iya aje kowa a matsayinsa ya aje matarsa a matsayin matarsa uwarsa a matsayin uwarsa mahaifinsa haka ba in ya sa kuɗa za a iya samun matsala idan bai iya aje kowa a matsayin da ya dace ba to kila sai ya haifar da rikici a gidansa da mamarsa da uwarsa su kama rikici daga ƙarshe in ba sa'a ba abin sai ya lalace shi kuma ya hallaka ko dai ya cutar da mahaifiyarsa ya hallaka ko kuma ya cutar da matarsa nan ma ya hallaka don haka ana sa ran zai iya yin fasahar da kowa a muhallinsa matarsa matarsa ce suna da haƙƙi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyalanka suna da haƙƙi a kanka sannan kuma mun ji irin nasoshi da aka saba mu akan matsayin iyaye to bai kamata a ce mutum ya rude ya jijice ya kasa iya sanya kowa a matsayin sa ba kuma yana da kyau a dinga ba su matan shawara cewa in dai har tana son shi ko uwarsa ko uwansa ubanta kuma yadda ake sa ran zai dauki iyayen matarsa a matsayin iyayensa sannan kuma wato su iyaye su kuma ya kamata su tuna da cewa matar dan su to yarsu ce in dai aka girma ba za ta dauke ta a matsayin kishiya ba wani lokaci aka samu wannan sai ka ga uwa ta dauki matar danta a matsayin kishiya ko kuma ita mata ta dauki uwar abun nan uwar mijinta a matsayin kishiya to kaga duk wannan rashin iya zamantakewa ne ana sa ran shi zai iya daidaita kowa da kowa a cikin su Allah ta'ala ya bashi ikon yin wannan da kuma sauran mutanen da muke majiranta Allah ta'ala ya taimake mu mu kiyaye wa iyayenmu da matanmu haƙoƙin su ba tare da mun hallaka ba kuma bayan wannan shi ango yana da kyau a tunda kila bai tare ba yana cikin da aka daura da wani gobe ne za a daura ko ka gani da dan sauran lokaci yana da kyau idan Allah ta'ala ya sa alƙawar auren nan to yayi dukkan abin da zai irin ainihin lausa sa wa amarya samu irin sukuni da jin dadi a gurin hali saboda ta baro inda ta fi sabawa yanzu za ta zo inda yanzu za ta fara koyon sako din to ta tarar da shi mutum ne na Allah ta tarar da shi mutum ne mai tausayi ta tarar da shi mutum ne mai gaskiya inda ya halatta ya dan masa ƙarya amma kai ta gane domin idan ta gane malamai sun ce zumuntunci shi zai zubi aiko zai zubi ya siyo mata a tamfar 2000 ya ce 3000 in ba sa abu nan take sai ta ce kai amma dai an cuce ka ko kuma ta ce wai me yasa maza ba ku da waye ku kaga yana da kyau ko zai an yi abun nan to yi ta yadda zai ba ganewa za ta yi wa da zabi da zai ƙi yin hakan ma ya faɗi gaskiya da ya fi me yasa ya siyo mata irin wannan ƙarfin shi kenan tun farko ya mata training akan tsola ta akan cewa zai iya dauka zai tafi da ita a bisa dire ƙarfin shi kar kar ya dauko abin da yake ba zai ba ya fi ƙarfin sa yawa kaga sai ya zama ya dora kansa wahala ya sau ya jawo ruwan dafa kansa sannan kuma ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda yake da awar abu da ba shi da shi ai an ce da labisu da zai zuwa ko yayi da awar zai shi kamar me abun nan ne mai wadaci ne ashe ba mai wadaci bane to bayan wahala da zai sha kuma kaga ya kirya saboda haka nan ya training dinta a kan cewa za a tafi gurgudan yadda shi Allah ya hore masa amma an ce ai liyufiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyufiq mimma ataahu Allah kin ya dauki Allah ya bashi da laifi saboda haka ya training dinta a kan wannan da kuma ya training dinta a kan wato iya jure ma rayuwar shi kila in bai yawan fushi ne ya yi kokari ta sani sannan kuma ya san halinta shi ma menene take so me ke saurin bata mata rai duk wani mai mata ya san abin da yake bata mata rai so ya kokari shi ma ya gane menene ke saurin bata mata rai idan akwai wata dabi'a shi ba ta gane ba to ya kokari ta gane ta ruwan sanyi saboda sai ya dauka cewa ai da suna tsadi ya kamata a ce ta fahimce a ai yanzu ne za a sa tushen fahimta na gaskiya eh tun da ba dai wani abu ne amma dai yanzu za a sa tushen fahimta na gaskiya saboda kai kokari ya fito mata a buɗe san waye take hurɗa waye take aure sannan ya kokari ya gane a matsayin shi na jagora ya gane menene raunin wacce yake aure saboda ka sai ya tausaya mata sannan kuma ya dinga afuwa a gare ta sannan kuma ya kasance a gare ta ma'ana mai bukatar a gare ta don wasu sukan ce ka bari ma mata ta san samun ka to in ba mata ka bata san samun ka to ko ba za ta yi kula da rashi ba wannan shine gaskiyar magana ko za ka nan ba ran ba yadda za ka ce mata yau babu sai ta shaida an ban san kana samu dole sai an yi kaza saboda ka ba laifi bane dan ya bari ta san samun shi saboda abubuwan su kan yi dadi bai wata shi abinda ake hada gado tsakani to ina kuma magana wai ka san samun shi ai ka kuma magana ka san samun shi ka so ba saboda haka nan dai ayi kokari a ainihin wato daura iyalan a kan sirga mai kyau wato wanda ya fi wannan muhimmanci shine sai kokari ko in ce ya kokari ya daura ka san kula da dokokin Allah tabaraka wa taala domin imanin shi yake jagoranci duk abinda babu imanin a cikin shi kaga ba zai iya yi wa ko da kaga ana yi to kuma matsalar ba yaddar a cikin zuciya ta nan sai an kasa don ba wato ba a yi dan neman wani abu da ake sa rai nan gaba shine aljanna saboda ka za a gaji da wuri saboda ka nan ya kokari girin nuna mata girman Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mata auren bauta ce ya nuna mata cewa kuma wata rana da dadi wata rana babu dadi wannan ina ganin kowa ma ya san wannan kuma zai taimaka masa Allah ta'ala ta shirye ta so yake dare yayi malam ba sai an dade ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من رب الله تبارك وتعالى فاك وانما لمينا مد الخير الله يبيد سو جدا جلس لافيا من رب الله البركه ذريته الله يسامس البركه سو كانس اشكن رايوسو من رب الله تبارك وتعالى يامن مال بشير لافيا دو ودان ده سكي ده كوكري اكن يا wannan addini muna roƙonka ya Allah ka taimake su ka daga da gagagan su ke musu aikin su suka samu su inda suke da ainihin nakasu da rauni muna roƙonka ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwarmu ya zama yafi kowanne yankin rayuwarmu kyau da inganci Allah ka gafarta mana ka gafarta iyayenmu da malamanmu da sauran waɗanda suka gabace mu da imani tun daga zamanin farko har zuwa yanzu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk